بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Litinin wanda yau shine 1 ga watan Ramadan. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445, wanda kuma ya dace da 11 ga watan uku miladiya 2024. Wannan haduwa tamu ita ce haduwa ta 21, kasancewar mun soma tafsiri tun daga 2003 ya zamo an tsallake shekarar corona ba a yi ba saboda halin da aka samu kai da an yi da sai ya zama shine haduwa ta 22. Ba ma gushewa, muna gode ma ni'imomin Allah subhanahu wata'ala akan wannan lutufi da ya mana na tsawon waɗannan shekaru, kamar yadda na sha faɗa. A cikin lutufin Allah da rahamarsa da jin kansa, tunda aka soma ya zuwa yanzu, koda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo waɗansu lalurori, to Allah yana kawar da su daga waɗannan lokuta ta yadda a cikin taimakonsa ba a taɓa samun giɓin wannan tafsiri ba a duka tsawon waɗannan shekaru. Ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. To alhamdulillahi, kamar yadda aka sani, tafsirin mu bai yi giɓi da yawa ba, ta yadda ya zamo azumi-azumi sai da Allah ya ba da iko, saboda dalilai da kuka sani muka yi tafsiri na tsawon wata 6, wanda kuma rabuwarmu da wannan masallaci mai albarka bai kai kwana 40 ba. Kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu, muna cikin suratul Aqaf, sura ta 46 daga Al-Baqara. Kuma wannan aya da malam ya karanto ta 29 da ta 30 duka mun yi tafsirin su. Mun soma tafsiri na aya ta 31 lokaci ya mana halin nasa, shi yasa kuma zamu dora akan ta bi idinillahi ta'ala. Kada mu manta wannan jerin ayoyi, Allah subhanahu wataala ya koro bayanin su ne domin nuna tagomashi da yawan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, cewa da awassa ta mutane ne da aljanu ga baki daya. Imma ƴan adam ba su karba ba, to aljanu sun karba hannu biyu. Kuma a lokacin da mutanensa suke nuna masa tsananin tsana, to a lokacin ne su kuma aljanu su karbi wannan da'awa ta manzo alaihi salam hannu biyu, wanda nan take bayan sun kammala sauraro su ma suka zamo masu wa'azi kamar yadda ayoyin da muka karanta suka yi nuni akai. To daga cikin abin da suka ci gaba da faɗa suka ce, ya ƙaumana, ya ku mutanenmu, azibu da'iyallah, ku amsa kiran Allah, ko ko mai kira zuwa ga Allah, ku amsa wa mai kira zuwa ga Allah. Wa aminu bihi, kuma ku yi imani da shi, in kun yi wannan yaghfir lakum, Allah zai gafarta muku, min dhunubikum, wani abu na daga zunubanku, wa yujirkum min azabin alim, ya kuma tsiratar da ku daga wata azaba mai radadi. Daga cikin abin da muka ambata, wanda lokaci bai ba mu dama muka kammala ba a wancan haduwa, da suka ce ajibu da'iyallah, ku amsa wa mai kira zuwa ga Allah, wannan ya zama cewa duk wanda ya kira ka zuwa ga Allah, ba zuwa ga son zuciyarsa ba, ba zuwa ga bukatarsa ba, to ya wajaba ka amsa masa, domin wannan kira da yayi sauke nauyi ne yayi daga bangarensa, kai ma sauke nauyin da zaka shine ka karɓa wannan kira da aka yi maka. To cewa ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, wannan wa aminu shine ataful khas alal am, cewa ajibu da'iyallahi, imani ma ya shigo, don idan ka karɓa mai kira zuwa ga Allah, dole ka yi imani da wannan rukunai guda shida da muka sani. To amma kuma sai ka ce wa aminu bihi, kuma ku yi imani da shi, domin imani shi ne jigo da kuma ruhi na addini. Duk lokacin da shikashikan imani ba su kankama a wajen ɗan adam ba, to da wahala ya yi ibada da za ta karɓu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa suka ce wa aminu bihi, kuma ku yi imani da shi, in kun yi wannan ya gafir lakum, to shi kuma Allah zai gafarta muku. A nan ba a ce dhunubakum ba, sai aka ce min dhunubikum, wani abu daga cikin zonku. Wasu malamai suka ce abinda yasa aka ce min dhunubikum, domin su wanda ake kira yanzu sababbi ne a cikin addinin musulunci, yanzu za su ji wa'insu laifuka da aka haramta su nisanta, to kuma nan gaba za su ƙara ilimi, su ƙara fahimtar addini, su ƙara nisantan wasu ainihin laifuka, kuma gafara ta ƙara ƙaruwa a wajensu. Wasu malamai suka ce kuma dama usulubin Qur'ani, duk lokacin da za a kira wanda ba musulmi ba zuwa musulunci, to za a yi masa bayanin, za a gafarta masa wani abu ne daga cikin laifukansa, don idan an ce an gafarta masa gabaki ɗaya, wala Allah bai ce to shikenan an gama aiki, zai koma yayi baccinsa, zai koma kila gidansa na da. To amma sai aka nuna cewa laifukan waɗansu ne za a gafarta, domin shi ma waɗansu ne ya daina. To tunda waɗansu laifukan ya daina, to shi ma wasu laifukan za a gafarta masa. Lokacin da ya daina laifuka gabaki ɗaya, lokacin gafara kuma za ta iya zuwa gabaki ɗaya. Sannan wa yujirkum min azabin alim, kuma Allah zai tsiratar da ku daga wata azaba mai raɗaɗi. To idan muka dubi wannan aya, an ambaci sharaɗi da kuma jawabinsa, ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, in kun yi wannan ya gafir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. To yanzu wannan shi ya nuna su aljanu idan suka yi ibada suka bi Allah, ba za a saka su aljanna ba, kawai dai abinda za a yi musu shi ne gafarar zunubai da kuma tseratarwa daga azaba, ko kuma su ma kaman sauran ƴan adam ne, idan an gafarta musu laifukansu kuma za a shigar da su gidan rahama. wa'insu daga cikin malamai sai suka fahimci cewa a cikin wannan ayar babu bishara da gidan aljanna a wajen aljanu duk yadda suka bi Allah duk yadda za su bi Allah su yi ibada to ƙarshen cin nasarar su a ce an yafe muku ba za a yi muku azaba ba kuma sai a mayar da su turbaya irin yadda za a mayar da sauran dabbobi kamar da ya zo a hadisi ranar alkiyama idan an tashi halittu ga baki daya ba wai ɗan adam masu hankali ba hatta dabbobi wanda ba a ba su hankali ba wata ta zalunci wata manzo alaihi salam ya ce duk lokacin da ya zamo irin wannan ta zamo a rayuwar duniya dabba bakwalo mara kaho to ita kuma alƙarna mai kaho ta tunkuye ta wala Allah ta ji mata rauni to sai a yi ma waccan bakwalon kaho a ce kira mu abin da ya uwarki ta miki a duniya ma'ana su ma sai sun gama ɗaukar fansa sannan sai a ce da su ku zamo turbaya to sai waɗansu malamai suka ce wannan shine abin da za a yi ma aljanu gobe alkiyama kuma sai suka yi izina da wani athar wanda bai inganta ba ibn abi hatim ya fitar da athar daga mujahid ibn jabar daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa cewa musulman aljanu da suka bi Allah a duniya ba za a saka su aljanna ba a lahira me yasa saboda zuriya ce ta iblis kuma iblis an kore shi daga aljanna Allah yake cewa ka fita daga ciki abun nesantawa daga rahama fakhruj minha madhmuman madhura ka fita daga ciki abun zargi abun nesantawa daga rahama suka ce to tunda Allah ya haramta masa aljanna kenan da shi da zuriyarsa gabaki daya to wannan ra'ayi shine ra'ayin Abu Hanifa kuma Hassan al-Basri an jinginta wannan ra'ayi an jingina shi zuwa gare shi to amma wancan athar da na ambata na Ibn Abi Hatim bai inganta ba jamhurin malamai suka ce aljanu in dai suka bi Allah sau da kafa yinayi bari na bari to su ma za su shiga aljanna duk da Allah bai yi nassi a wannan ayar ba suka ce to ai su ma yan adam ba kowace Allah ya yi nassi in sun bi shi za a kai su aljanna ba domin idan muka duba mutanen annabi Nuhu yana annabi Nuhu ya ce ya gafir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idha jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun kun ga abin da yake cewa in kun bi Allah ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum kun ga Allah sai ya ce ani ibudullah ku bautata ma Allah wattaquhu ku ji tsoron sa wa ati'un ku yi man biyayya to in kun yi wannan ayyukan me sakamakon ku yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku daga laifukan ku wa yuakhirukum ila ajalin musamma kuma Allah zai daga muku kafa har zuwa wani lokaci wanda yake sananne suka ce to ai kaga su ma anan duk da kuma ɗan adam ne kuma mu'minan cikin za su shiga aljanna anan ba a musu nasi da aljanna ba amma a cikin suratul rahman Allah ya nuna cewa da ɗan adam da aljannu duka za su shiga aljanna domin a cikin suratul rahman Allah ya ce waliman khafa maqama rabbihi jannata kuma sai aka ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban mai fi da rabbikuma yan adam da aljanu wannan sura ta koro bayanai akan su har ma lokacin da manzo alaihi salam ya karanta wannan sura ya karanta sabai suka yi shiru sai ya ce aljanu sun fi ku kyakkyawar amsa akan wannan sura domin ban karanta wata aya daga ciki ba sai da suka ce la bi shay'in min ala'ika nukadhibu ya rabbana falakal hamd ya Allah ba mu ƙaryata wani daga cikin ni'imarka ba dan Allah na cewa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke ƙaryatawa to duk aya in manzon Allah ya karanta za su ce la bi shay'in min ala'ika rabbana nukadhibu falaka alhamd, babu wata ni'ima da muke karyatawa a cikin ni'imominka ya Allah, godiya ta tabbata gare ka. Kaga ashe kenan da su ake magana, kuma an ce waliman khafa maqama rabbihi jannatani. Sannan kuma a cikin dai surar da Allah yake bayanin sifofin matan aljanna, sai ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan, kafin mazajen da aka ba wannan mata, to dan adam ko aljani bai taba kawar da budurcin su ba, ma'ana babu wanda ya taba saduwa da wannan matan na aljanna, la dan adam la aljan. Suka ce to ashe wannan ayar ta nuna aljanu mazansu da matansu su ma in sun bi Allah ɗan aljanna ne, kamar yadda wani bai sadu da matan ɗan adam ba, to su ma babu wanda ya taba saduwa da matansu sai su mazajen nasu. Suka ce sannan akwai al'umumatu shar'iyya, akwai ayoyin alqur'ani dunkulallu. Allah yana cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im, kaga innal ladhina amanu wa amilus salihati, ɗan adam da aljanu duk wanda ya cika wannan sharuɗa ya shiga cikin aljanna mai ni'ima. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, kaga kenan ɗan adam da aljanu duk sun shigo a cikin wannan. To saboda haka kenan ashe wannan ayar duk da bata yi nassi akan cewa za a shigar da aljanu masu imani aljanna ba, wasu ayo sai nuni zuwa ga wannan. Ibn Kathir yake cewa in har Allah zai shigar da kangararrun aljanu gidan wuta, la'amla anna jahannama min aljinnati wal nasi ajma'in, sai mun cika wutar jahannama da jinsin aljanu da jinsin mutane kangararru kafirai. To in har Allah zai kai aljani aljanna, kuma wannan babi ne na mai na adalci, kuma hadisi ya tabbata aljanna duk yawan nan namu. Ku duba tun yadda Allah ya yi duniya, wanda suka bi Allah kana jin sun kai trillion nawa, akwai wanda zai iya lissafawa bayan Allah? Kuna fahimta ta aljanna fadinta ya fi fadin sammai da kasai. Ya zo a hadisi cewa talakkan ɗan aljanna bayan Allah utu yaumin, wanda shi kowa ya fi samun yalwa, to shi ne aljanna sakaman cikin duniyan nan, ina jin maso goma, wanda shi ne talakka irin gidajen nan makara huta a duniya kenan. To amma duk da wannan, duk sai mun kare ga baki da aljanna bata cika ba, duk masu imani sai sun kare aljanna kaman ba a saka wani ba. To sannan Allah sai ya sabuwar halitta dadan sai a zuba su. To sai Ibn Kathir ce to in har Allah zai samu rara a aljanna ya sabuwar halitta ya saka, to min babi aula ya sa wanda suka yi masa biyayya daga cikin aljanu. Haka ne ko ba haka ba? Wanda kuma wannan shine makami dama na falala. Saboda haka kenan magana ingantacciya da ƴan adam da aljanu wanda suka bi Allah sau da kafa, Allah subhanahu wataala zai saka su aljanna. Muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin su. Sai suka ci gaba da gargadi, suka ce wa man lam yujib da'i Allah, duk wanda bai amsa wa mai kira zuwa ga Allah ba, falaysa bi mu'jizin fil ardi, to bai zamo mai tserewa a ban kasa ba, walaysa lahu min dunihi awliya, kuma bai da wani masoyi ba Allah ba, ulaika fi dhalalin mubin, wa yancananka suna cikin bata wanda yake ainihin mabayyani. Wannan gabar malaman tafsiri sun yi sabani, wasu suka ce cikon nasiha ne da wa'azin da aljanu suke wa ƴan uwansu. Kun ga a can sun kira su sun ce ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, ya qaumana ajibu da'iyallah. To sai suka karkare da cewa to tunda mun ce ku amsa kiran Allah, ba wanda yake amsawa kuma zai iya zama lafiya ba. a duk wanda bai amsa kiran Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ardi ba zai iya gaji yadda Allah ya guje masa a ban kasa ba wasu suka ce cikon magana aljanu ne wasu suka ce a karashin magana ce Allah ya karkare zancen su da ita domin akwai lokutan da wasu za su yi magana ta kware kuma Allah sai ya cike wannan ayar a buga su tam akan cewa abinda suka faɗa daidai ne mutanen Bilqisa lokacin da suke ce mata nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri ma za ta'murin to sai ta nuna tafi su hankali sai ta ce innal muluka masu mulki kasaitacce irin masu turo wannan wasiƙar kun san daga cikin gwanan cewar shugaba baya surutu da yawa ko da baki ko a wasiƙa in ka ji surutu da yawa to ba a samu ƙwarewa sosai ba Annabi Sulaiman kawai abin da ya rubuta innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin shikenan to sai ta ce innal muluka ita ma ta ji a jikinta masu kasaitaccen mulki irin wannan idza dakhalu qaryatan in suka shigo wata alqarya afsaduha kata kata suke yi da ita waja'alu aizzat ahliha adilla kuma duk wani mai girma za su mayar da shi kaskantacce me karshen ayar wa kadhalika yafalun to sai wasu malami suka ce Allah ne ya kara shi wannan duk da kafira ce sai Allah ya ce tabbas yadda ta faɗa haka abin yake kasancewa to ashe min babi a wala Allah ya kara shi maganar aljanu da suka faɗi gaskiya to tunda sun yi gargadi sun ce azibu da iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adhabin alim to sai Allah yayi daji a bisa maganar su yace to ku sani ku wanda ake kira wa man lam yujib da iyallahi wanda duk bai amsa mai kira zuwa ga Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ardi bai kasance mai gujewa a ban kasa ba wato alqur'ani yakan takaice magana a cikin jimloli gajeru al mu'jiz shine wanda ya gudu kuma ya gaji yadda mai neman sa bai same shi ba to shine al mu'jiz domin ya gaji yadda wanda yake neman sa ko kuma a'a da ya gudu sai ya je ya samu wata babbar katanga wacce ta fi karfin wanda ya biyo shi da ya hango shi sai ya ce a to shikenan sai an jima to ya zama mu'jiz ya gaji yadda wannan din to Allah sai ya ce fa laysa bi mu'jiz ba zai iya gaji yadda Allah ba anan Allah sai ya takaita ya ce fil ardi aban kasa me yasa ba ambaci sama ba saboda ai dai iyaka tika tika tik duk wanda zai kai da kawo matsayin nasa iya ina ne iya ban kasa ma'ana a cikin duniya ana ganewa to Allah subhanahu wataala sai ya ce wa man lam yujib da'i Allah wa man la yujib da'i Allah wa man la yujib da'i Allah duk wanda bai amsa wa mai kira zuwa ga Allah ba ma'ana an kiraye shi zuwa ga Allah sai ya zama bai amsa ba in kuna fahimta ba mai kiran ya rena ba wanda aka kiraye shi zuwa gare shi ya rena kuna ganewa Allah misali yanzu da wani zai ce maka wani kazo mahaifinku yana kiranka kuma shi ya aiko ni ga ma wasiƙa yace in kawo maka sai da ka karanta wasiƙar kuma ka san rubutun mahaifinka ne sai ka ce ba za a je ba yanzu dan aikin kare na ko ko wanda ya aiko kare na ma'ana mahaifin naka to kenan da aka ce wa malla yujib da'i Allah wanda bai amsa wa mai kira zuwa ga Allah ba to kenan bai rena mai kiran ba wanda aka kiraye shi zuwa gare shi rena to ko tunda ya rena Allah bai amsa kiransa ba falaysa bimu'jizin fil ardi, ba zai iya guje wa Allah a ban ƙasa ba. Anan ƙasa ko dai mu ce fetal ko cikin rami ko kan dutse ko bishiyoyi, duk dai ƙasa ce gabaki ɗaya. Babu inda zai shiga na farko Allah bai gan shi ba, kuma babu inda zai shiga ya zamo ya tsere wa kamun Allah. Allah subhanahu wata'ala da ya ce, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Allah ya kasance ba wanda zai iya guje masa ya gaji yadda shi a ban ƙasa. To me yasa ba wanda zai iya guje ma Allah sai Allah ya kawo sifofi guda biyu? Sai ce innahu kana aliman, saboda shi Allah masani ne, qadiran kuma mai iko ne. Wannan gabas sai ta nuna mana duk wanda zai fi ƙarfin ka hukunta shi ba zai fita daga wannan bin ba, ko dai ka so ka ɗauki mataki a kan shi ka buga ko ina ka neme shi sama da ƙasa ka rasa shi. To akwai wanda Allah zai nema sama da ƙasa a rasa shi? Bai isa ba, babu shi. To ko kuma ka ji labari inda yake, amma kuma da ka je inda yake sai ka samu an fi ƙarfin ka kai mai nemansa, to kaga kenan ya tsallake ruwa ya matse wando. To kaga a nan shi kuma Allah ba za a samu wannan ba. Na farko Allah ba zai neme ka sama da ƙasa a ce ya rasa ka ba, sannan kuma ba za ka kai wurin da za a ce a yanzu ka fi ƙarfin Allah ya ɗauki mataki a kanka ba, babu wannan. To ashe ko tun da haka ne ba za a iya guje ma Allah subhanahu wata'ala ba. To sannan walaysa lahu min dunihi awliya, shi wannan wanda bai amsa kira zuwa ga Allah ba, ba zai iya guje wa Allah subhanahu wata'ala ba, sannan ba shi da wani masoyi a ban ƙasa banda Allah. Malamai suka nuna cewa wannan gabar tana nuna cewa duk lokacin da ka ji wani ya gagara a ɗauki mataki a kansa, abubuwa ne guda biyu. Kamar yadda na faɗa, ko dai an neme shi ba a gan shi ba, kuma wani ya tsaya masa, ko kuma wani ya tsaya masa. Yanzu a rayuwarmu ta duniya akwai wanda zai iya babban laifi, to amma kuma yana da babban bango, wannan bangon zai iya cewa kada a taɓa shi, ko a yi haƙuri a ƙyale shi, ko muna neman alfarma ko mun cece shi, duk zai iya yiwuwa. To amma a lahira babu nan. Duk wanda ya yi wa Allah ba daidai ba, to ɗayan biyu ne. Duk wanda za ka ce zai cece ka a wajen Allah ɗayan biyu ne, ko dai masoyin Allah, to shi kuma masoyin Allah ba zai goya bayan wanda ya kangare ma Allah ba. Ko kuma maƙiyin Allah ne, to ina maƙiyin Allah kuma zai iya ɗaukan mataki a kan maƙiyin Allah? Ba za a taɓa shi ba, kaga ba za ta iya yiwuwa ba. Da'ufa ɗalib wal matlub, da wanda ake nema da mai nema kowane ya riga ya yi rauni. To shi ya sanya a nan sai aka ce falaysa bimu'jizin fil ard, kenan duk wanda ya kangare ma Allah bai bi Allah sau da ƙafa ba, to a nan duniyar da yake ganin zai iya tsira, a nan ba zai iya tsire ma Allah ba. To wannan falaysa bimu'jizin din ya kai bawan Allah ba sai an tafi lahira ba. A duniyar nan za ka iya ganin mutum ya yi fitsara, ya yi rashin mutunci saboda yana da dukiya, Allah sai ya tsawaita rayuwarsa sai ya ƙwace dukiyar, sai ya fi kowa zama abin tausayi, ya rena kansa. Wani kuma saboda matsayi da Allah ya ba shi ya dinga faɗa da addini, duk inda addinin Allah zai numfasa sai ya danne shi, duk inda za a nemi yaɗa addini sai ya dakushe. A kwana a tashi sai Allah ya karɓe wannan matsayin, sai ya fi kowa zama abin tausayi. Wani kuma ƙarfin jiki gare shi, saboda ƙarfi ya taka wanda yake so, ya keta alfarma wanda yake so, Allah sai ya tsawaita rayuwarsa kuma ya zare ƙarfin, kuma ya kasa lalatar da ya saba yi, sai dai ya ga ana yi, duk tsiyarsa sai dai ya ga ana yi. In ce ko da ƙarfi zai yi, to ya zuba ƙarfin. Na faɗa muku, akwai ɗaya daga cikin ɗalibaina yake ba ni labarin kakansa. Kakan nasa fitinanne ne, duk inda zai tafi akwai 'yar jakarsa da 'yar wuka da ɗan yaji, in ya ga zakaran mutane ya buge ya yanke ya gashi ya cinye, in ya ga ɗan bunsurin mutane ya yanke ya cinye. Fitinannen mutum ne, Allah ya tsawaita rayuwarsa ya tsawaita rayuwarsa sai ya makance aka tafi sai ya rasa kafa sai rarrafe shi da kansa sai ya ce Allah maganin munafiki wai wane ne yanzu ba kafa ba ido ma'ana tun a duniya ba a je ko ina ba Allah ya nuna masa kasashe ne to shi sanya kunga ashe duk abin da Allah ya ba mutum cin nasara sai bi Allah da wannan abun sai ya mori wannan a duniya kuma ya mori a lahira Allah ya datar da mu to Allah sai ya ce walaysa lahu min dunihi awliya babu wani wanda zai ba shi kariya ya jawo shi a jika ya tsare shi in ba Allah ba subhanahu wataala sai ya ce ulaika fi dhalalin mubin masu wannan sifa wanda suke kin karban kiran Allah to suna cikin bata wanda yake mabayyane to a cikin tafsiri kun san ba mu karanta ba tun daga ayata 29 in kun duba yace thumma zakara ta'ala sannan Allah sai ya ambaci khabar jinni nasibin labarin aljannun nasibin nasibin wani gari ne a cikin yankin Yaman a halin yanzu shine yace bil Yaman a cikin Yaman au jinni ninawa ko kuma aljannun ninawa ninawa shine garin annabi Yunus alaihi salam wanda shi ma yankin bangaren Yaman ne a halin yanzu sai ke cewa ikhbaran domin bada labari bi anna minhum almundirin domin a bada labari cewa a cikin aljannun ma akwai masu gargadi as-salihin wanda suke ainihin na kwarai fa kala sai Allah ke cewa wadhkur ka ambata idh sarafna yayin da muka wato juyar muka fuskantar shine amirna muka karkatar iraika zuwa gare ka nafaran minar jinni wata jama'a ta aljanu wa kanu sab'atan sun kasance mutum bakwai ko kuma wato ainihin su bakwai wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance bi batni nakhl a wani wuri da ake kira batnu nakhl yusalli bi ashabihi alfajra yana sallan asba da sahabbansa to wannan gabar Sulaiman al-Jamal yayi istidraki akan gabobin nan guda uku nan da yace bi batni nakhl akwai wurare masu sunaye makamanta akwai batnu nakhl akwai batnu nakhla batnu nakhl tafiya ce ta wuni biyu tsakanin Madina zuwa Sham shi kuma batnu nakhla tafiya ce da Makka hanyar Taif tafiyar dare daya to kenan nan abin da ya kamata a ce batnu nakhla don ana kiran wurin da suna biyu ko batnu nakhla ko kuma ainihin nakhla shi wancan batnu nakhl shine inda manzo alaihi salam yayi salla ta tsoro ma'ana wanda aka yi irin salla da sifar salatul khawfi lokacin da aka fita wani yaki daga cikin yakoka da aka je ina fata kuna ganewa to nan kuma da aka ce yusalli bi ashabihi alfajra to sai malamai suka ce a lokacin da wannan ta faru ba a shar'anta sallar asuba ba sai dai manzo alaihi salam yana nafilfilu da dare to sai aka ce to irin wancan nafilfilun ne da yake ba sallar asuba ba domin sallar asuba dab da hijira ne aka yi mi'raji da manzo alaihi salam aka ba shi salloli da lokutan su da adadin rakawoyi da kuma sunayen su ina fata muna ganewa to nan ma da aka ce bi ashabihi ba gayyan sahabbai bane kun san mun faɗa cewa a shekara ta 10 ne wata uku bayan rasuwar nana Khadija to sai zama mushrikan Quraysh sun uzura wa manzo alaihi salam da takurawa da cin zarafi to sai ya tafi ya kira mutane zuwa ga Allah zuwa binni Tsaib shi da Zaid ibn Haritha kenan ashe su biyu ne ba su da yawa ba sai dai idan mun ce bi ashabihi ana nufin sahabi daya a bashi lamba ta sahabbai da yawa ina fata an gane to shine abin da malamai suka ambata yastami'una alquran suna sauraron alqurani yace sifatun aidan linafaran kenan da aka ce nafaran min aljinni kaga min aljinni sifa ce ta nafar din to kuma wannan yastami'una mai tafsiri yace ita ma sifa ce aw halun ko kuma hali ne litakhassusihi bisifa domin da muka ce nafaran inda an yi shiru sai a ce kila na mutane ko na aljanu to da aka ce min aljinni kun ga an kebance shi to kenan idan an kebance shi sai mu ce wannan yastami'una kenan halata kaunihim yastami'una sai ta zama jumla haliya in kulna inna min aljinni lahu, in mun ce min aljinni sifa ce ta nafar din, sai ce wara'a ma'anan nafar, anan kuma sai aka yi la'akari da ma'ana ta nafar, fa'ada alaihi dhamira jam'an, kun ga ba a ce yastami'ul qur'ana ba, sai aka ce yastami'una dan a nuna cewa jam'i ne, shine abin da yake fada. Fa fihi tanbihun, to a cikin wannan akwai fadakarwa, anna al-munzira, cewa duk wanda zai wa mutane gargadi la budda an yastami'a awwalan ila al-qur'an, dole ne duk wanda zai zamo mai kira zuwa ga Allah shi ma sai ya ji qur'ani, ma'ana sai ka je ka koyo ilimi ba za ka kira zuwa ga Allah da ka ba. Fa ya'rifu minhu ma yundur bihi nafsuhu thumma ghayruhu, ta hanyar ilimin nan ya san abin da zai gargadi kansa da kansa, sannan kuma abin da zai gargadi waninsa. لأنه لا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, دومن باب وني النبي باي منزو صلى الله عليه وسلم, فكل نذير بعده دو وني وند ذي غرغدي باي منزو عليه السلام لا أن يتعلم القرآن, to dole ne ya koyi alqur'ani awwalan tun da farko, summa ya amalu bihi thaniyan, sannan yayi aiki da wannan alqur'ani. Sai ce wa min shartul amali bil qur'an, yana daga cikin sharadin aiki da alqur'ani, an yakuna ala ta'wili salafis salih, ya zamo gurgudan fassara magabata na kware, fi ma yarju lil aqaid wal ibadat, a cikin abin da zai koma zuwa ga kudurce da kuma ibadodi. Sai yace wa hadha qawluhu ta'ala, to wannan shine yayi nuni zuwa ga fadin Allah. Fa lamma hadaruhu, yayin da suka halarce shi kalu, sai suka fada qala ba'dhum li ba'dhin, sashi yace wa sashi ansitu, ku yi shiru, asgu listima'ihi, nan kana da fuska biyu, ko ka ce asgu ko isgau, in kai fataha sai kai dhamma ka ce asgu, in kai kasra sai kai fataha isgau, duk ma'anar su daya. Asbu listima'ihi, ku kasa kunne domin sauraron sa. Falamma qudiya, yayin da aka kammala shine furiga min qira'atihi, yayin da aka kammala karatun alqur'ani, sai yace mabaniyun lil maf'ul, kun ga qudiya kenan ba ambaci wanda ya aikata din ba. Wa fi qira'atin mabaniyun lil fa'il, wal fa'il kenan falamma qada, to amma wannan qira'a ce shadda, bata daga cikin 10 ko 7 mutawatirai. Shine qada rasulullah sallam, yayin da manzon Allah ya kamala, wa fahimuhu, suka fahimci wannan kira, wallau sai suka koma, shine raja'u, suka koma ila qaumihim, zuwa ga mutanen su mundirina, suna masu gargadi, mukhawifina qaumahumul azab, suna tsoratar da mutanen su azabar Allah, in lam yu'minu, idan ba su yi imani ba, wa kanu yahudan, kuma sun kasance yahudawa ne asali, fiddini a cikin addini, wa qad aslamu, kuma daga baya sun musulunta. Sai yace wa qalu, sai suka ce ya qaumana, ya mutanen mu, ina sami'ina kitaban, mun ji wani littafi, huwa alqur'ani, shine alqur'ani, unzila min ba'di musa, an saukar da shi bayan annabi musa, musaddiqan lima bayna yadayhi, yana gaskata abin da yazo kafin shi, shine ai taqaddamahu alqur'ani, ya gaskata abin da ya gabace shi, kattaurati kaman attaura, qur'ani da yazo bai ce attaura da linjila ƙarya bace, sai yace gaskiya ne su kuma ya karfafe su, to shine yake cewa yahdi ilal haqqi, kuma yana shiryawa zuwa ga gaskiya, shine addini thabit, addini tabbatacce, wa huwa alislam, shine addinin musulunci, wa ila tariqin mustaqim, kuma qur'ani yana shiryawa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici. Ya qaumana ajibu da'iya Allah, ya ku mutanen mu, ku amsa wa mai kira zuwa ga Allah, shine Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam, manzo tsira da aminci suka tabbata a gare shi, ku amsa masa ilal imani, zuwa ga imani, wa aminu bihi, kuma ku yi imani da shi, in kun yi wannan yaghfirullahu lakum min dhunubikum, Allah zai gafarta muku wani abu daga cikin laifukan ku, ai ba'daha, shine sashen laifukan, li'anna minha almazalim, domin daga cikin laifuka akwai zalunce-zalunce, wala tughfaru illa bi ridha ashabiha, kuma ba a yafe zalunci sai mai zaluncin ya yafe, in kanu muslimina aw dhimmiyina mawjudin, idan su wanda ya zamo sun yi zaluncin ko kuwa aka zalunta musulmi ne ko kuma kafiran amana kuma suna nan a rayuwar duniya ma'ana in ka zalunci wani to shikenan sai ya zama kaje ka nemi afuwar sa fala budda min raddi mazalimihim dole sai an maida abin da aka zalunce su a wistihlaliha minhum ko kuma a nemi su yafe aw tasaddukin bimalihim ko kuma ayi sadaka da wannan dukiyar tasu walistighfar lahum min Allah da kuma nema musu gafaran Allah fima asura radduhu a cikin abinda ba zai yi a mayar ba in kun fahimci abinda mai tafsiri yake cewa duk laifin da ya zama wani kazalunta to Allah ba zai yafe wannan ba sai shi wanda kazalunta ya yafe maka sannan idan abinda kazalunci mutun dukiya ce ya zama yana raye a duniya to ba za ka yi ta istighfari ba dole sai ka mayar masa a nan ba za ka yi sadaka da wannan abin ba in yana raye sai ka je ka bashi wannan abin in baka da kuɗi ka je ka nemi afuwarsa wani ka yi haƙuri akwai lokacin da ka rasa wata 2000 ka to ni ne gaskiya matsuwa ta kama ni na ɗauka da niyyar rance kuma ban samu na biya ba gashi har lokaci ya yi tsawo to in ya ce na yafe maka shi kenan wannan abin ya yafu to in kuma baya raye sai ka je kai sadaka da wannan ana fatan Allah zai kai masa wannan ladar sai ya ce wa amma mazalimul harbiyin to amma zalunce zaluncen da kafurai suka yi fa hiya ka huquqin lahi to wannan kamar haƙoƙin Allah ne tughfaru bi mujarradil islami min adh-dhalim Allah yana gafartawa in wanda ya zaluncin ya riga ainihin ya zamo ya musulunta ina fata an gane warai tawakkafu al-lisilani min al-mazlumi al-harbi abun ba zai dakantu zuwa ga ai neman halaccin wanda aka zalunta ba wanda yake kafiri in kun fahimci abinda malai yake nunawa kafiri da zai zamo ya zalunci kafirai ɗan uwansa yana cikin kafirci ya ci bashin wani bebiya ba ya ma wani damfara ya yi ma wancan kwange sai ya kalmar shahada ya shigo musulunci to yanzu ya ci lalai ya ci lalai ina fata an gane yadda Allah ya yafe masa wa'incan laifuka to dukiyoyin kafirai ɗan uwansa da ya ci su ma dama asalin dukiyar ai ta Allah ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu bima ja'alakum mustakhlifina fi duk dukiyar da kake da ita dan tsaren shago ne na Allah yadda ka san mai tsaren shago da mai gidansa ya sa ya tsare kaga dukiyar ba ta dan tsaren bace to amma idan ya zama kafiri ya zalunci musulmi yana kafiri sai ya musulunta to anan kuma zai zo ya biya ka sai in kai kace ka yafe masa kuma idan yayi abubuwa a matsayinsa na kafiri ya gina rijiyoyi ya gina asibitoci ya taimaki gajiyayyu yanzu aka ga cewa akwai kafirai wanda suke gina rijiyoyi da asibitoci su taimaki mutane yanzu a azumin nan wallahi akwai wanda ba musulmi ba da za ka suna ba masu azumi kayan buɗe baki to a cikin falalar Allah duk kafirin da ya yi alheri da dukiya ko miliyan nawa ne in har ya musulunta kafin ya mutu duk wannan alherin ba gara ba zago Allah sai ya ba shi ladarsa gaba daya wannan ni'ima ce ta Allah kuma kwadaitarwa ce zuwa ga wanda ba musulmi ba ya shigo addinin musulunci dattijan addini to shine abin da malam yake magana a nan to sai yake cewa to irin wannan ba sai sun nemi gafara ba idan a wajen kafirin dan uwansu ne to Allah zai gafarta musu sannan kuma yujirkum min azabin alim kuma Allah zai tseratar da ku daga azaba mai rdi shine mu'lim mai sardi a jika sai ce wa man lam yujib da'i Allah wanda duk bai amsa wa mai kira zuwa ga Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ardi ay la yu'jizu Allah bil harbi ba zai iya gaziyar da Allah ta fuskar gujewa ba fa yafutahu ya zama ya kubuce ma Allah an neme shi rasa walaysa lahu la liman la yujib shi wanda bai amsa ba ba shi da min dunihi koma da bayan Allah awliya masoya shine tay ansar masu bada agaji yadfa'una anhu al'azaba wanda za su tunkuɗe azaba daga barinsa sai ce ulaika alladhina lam yujibu wa'annan da basu amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala ba fi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani yace bayyinun zahir mabayyani wanda yake asarari sai ce wa hadha akhiru kalamil jin wannan shine karshen maganar aljannu alladhi nastama'ul qur'ana wanda suka ji alqur'ani wasaru bihi minal mundirin kuma suka zama masu gargadi da alqur'ani li ikhwanihim ga yan uwansu thumma aqaba ta'ala al-qissa sanan Allah subhanahu wa ta'ala sai yi ta'kibi ga wannan qissa bi ta'kibin am Allah yayi dajiya ta gaba daya yadhkuru kullu man yadhkuru yana gargadin kullu man lam yujib da'iyalla wanda dubbe amsa mai ainifin mai kira zuwa ga Allah ba aw yastami ila nasiyatil mundirin ko wanda yake zuwa yaji nasihan masu gargadi me yasa Allah yayi wannan jan kunne la'allahu ya'qilu fayu'min domin mutun ya hankalta kuma ya imani faqala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
awala
Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi cewa duk wanda ya kangare masa bai bi umarninsa ba ba zai iya gujewa Allah a ban kasa ba to sai ya kawo masa dalilin da zai nuna ba zai iya gujewa Allah ba sai ya ce awalam yarau su yanzu mutane ba sa gani ba su sani bane annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda Allah da ya halicci sammai da kasai ma'ana shi ya halicci sammai gaba daya ya halicci kasai gaba daya da kuma abin da yake cikin su sannan walam ya ayy bi khalqihinna Allah bai gajiya ba ta fuskan halitta wayannan sammai da kasai shin yanzu wanda yi wannan aikin ashe ba zai zama bi kadirin mai iko ba ala an yuhyil mauta abisa ya zamo ya raya mamata sai yace bala tabbas Allah subhanahu wataala mai wannan aikin mai iko ne kuma ba ma anan ba innahu ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne abisa dukkan komai kamar yadda muka sha fada Allah subhanahu wataala yana nuna allantakarsa da cancantarsa a wajen bauta ta hanyar ayyukan da ba wanda zai iya sai shi nan da yace awalam yarau malaman tafsiri sun ce daukan ma'ana biyu wannan gaba take ko dai yarau su kalla da idan su ko kuma yara ma'ana ya alam shin su ba su sani ba imma ba sa gani dalili anan akwai wanda baya gani misali makahu to amma kuma makaho ne shi yana jin ruwa na saukowa daga sama kuma yana taka ƙasa kuma wannan abubuwan ana sanar da shi Allah ne ya halici wannan abubuwa to sai Allah yake cewa ba su sani ba annallaha Allah bai ambaci yace ar-rabb sai yace annallaha wannan abin bautar da ake ta ce su bautata masa shi kadai allazi khalaqas samawati wanda ya halici sammai Allah yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar sammai da kasai ita ce mafi girma sama da halittar mutane wannan kasar da muke takawa abinda masana suke cewa yan adam wanda dai suke rayuwa a yanzu adadin su gaba dayan su da wanda aka binne da masu rayuwa wala Allah ba su cika kashi daya akan goma wannan kasar da muke takawa ba ba su ma san inda sauran yake ba ai sai abinda kasari zaka bada labari akan sa to ai za mu iya gaskata yanzu mu dauki jihar Jigawa don Allah inda mutane suke rayuwa da gidaje da wuraren sana'o'in su da kuma jejin da ba a sare ba da gonakin da ake noma wannan yafi yawa jeji da gonaki sun fi yawa. Na tabbatar jejin jigawa kadai inda za a iya nome shi zai ce da Najeriya gaba daya. Iya jejin jigawa shi kadai wallahi. A ce za a nome shi gaba daya kai sai mun yi rara mun aika waje. To kuma duwa halice su Allah subhanahu wataala. Ashe mu yan haka muke a wajen Allah subhanahu wataala. To shi ne sai ki ce ba kwa gani ba sa gani Allah da ya halicci sammai da ƙasai kuma ƙasan nan fa daya ce muka sani muke takawa. Ba wanda ya iya gama kule ta dayan sannan har ya kai ga ta biyu. Kuma ka kare tazarar tsakanin su sannan ka shiga ta biyu. Ita ma ka gama kaurinta sannan ka je fadinta tsakanta da ta uku ba wanda ya iya sanin wannan sai Allah. To sannan ka tafi sama ita ma saman dan abin da Allah ya bada dama da tsuntsaye da jiragen sama da ƴan sama jannati da koma wane ne tazarar tsakanin mu da sama ta daya abun bai kai daya akan daruruwa ba. Domin hadisi ya ce tafiya daga ƙasa zuwa sama ta daya tafiya shekara 500 ba a ce akan doki ba, ba a ce akan jaki ba, ba a ce akan jirgin sama ba. To yanzu dan Allah tafiyar da jirgin sama zai yi kafa nawa jirgin sama ke yin sama? Da wahala ya wuce kafa 35,000 zuwa 40,000. Kululu abin da jirgin sama zai yi kenan. Ba zai iya haurawa ba. Domin shi ma iska akwai limit dinsa. Inda iska ya kare ba abin da zai sake yin sama. Babu. To ashe kenan Allah yana nuna mana gudun mu dan kurarre ne takaitacce ne. Yan uwa babu lokaci za mu takaita a nan an nuna mun lokaci. Abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada. Abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din. Muna lale maraba ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi da ƴan rakiyarsa da suka halarto wannan tafsiri namu mai albarka abun sha'awa. Yau muka soma kuma amma mai girma gwamna ya zama da shi aka bude dama mai martaba sarki mun sani cewa kullum muna tare da shi. Mai girma gwamna muna yi maka addu'a alkhairi da fatan alkhairi. Kuma lokacin da muka rufe tafsiri wanda yanzu ba kai kwana 40 ba mun yi bayani makamancin wannan cewa alƙawarin da kai ka cika na cewa lallai a ci gaba da tafsiri a wannan masallaci ba sai azumi ba. Aka ɗauki cewa duk sati za a zo a yi tafsirin mata da safe kusan awa 1:30 tun daga 10 zuwa kusan 11:30 sannan kuma a yi na maza tsakanin magariba da isha'i wanda mai girma gwamna shi yake ba da kuɗin man da dukkan hidimomin abubuwan da ake na zuwa da dawowa. To mai girma gwamna muna yi maka addu'a fatan Allah ya fi mu godewa. Muna roƙon Allah ya fi mu godewa abinda kai kuma kake yi. Yadda ka hau wannan kujera a cikin nasara lufin Allah, Allah ya kammala a cikin nasara da lufinsa. Addu'an mu kullum Allah ya ni'imta ka da mashawarta na ƙware wanda za su soka da tsira lahira. In kai kuskure su rufe ido su faɗa ma gaskiya a cikin kalmomi masu kyau. Inda kai daidai su ƙarfafe ka domin ka ɗora. Muna roƙon Allah ya azurta ka da irin waɗannan mutane. Allah ya ni'imta ka da mashawarta na ƙware. Kuma Allah ya riƙo da hannunka. Duk abin da zai zamo alkhairi gare ka ga wannan jiha to Allah ya kai hannunka akan wannan abin. Inda kai daidai Allah ya ƙarfafe ka ya baka ikon ɗorawa. Inda aka samu ajizanci na ɗan adam. Allah subhanahu wataala ya yafe kuma ya bada ikon gyarawa. Mai martaba sarki kamar yadda muka saba muna maka addu'a kafin kai mai martaba sarki Dr. Nuhu Muhammad Sanusi wanda shine mahaifinka shine muassis na wannan karatu. Duk wanda ya yaƙi Hausa suka ce sarki ya taya. Duk wanda zai taimaki wannan karatu ya dora akan abinda mai martaba ya Allah ya ji kansa da gafara da rahama. Fatan mu duk abin da aka yi da alkhairi a wannan tafiya Allah ya sa yana da kaso mai tsoka na lada a cikin wannan. Allah ya ni'imta masa ya haskaka masa ya yalwata masa ya kula da bayansa. Allah subhanahu wataala ya zaunar da wannan jiha lafiya. Ya Allah ka zaunar da wannan jiha lafiya. Dukkan fitintinu da suke faruwa a yankuna Allah ya maganin su ya kwantar da su wanda suke cikin wannan jaha Allah ya fitar da su wanda ba sa faru ba Allah ya hana faruwar su Allah ka yaye mana kowace irin damuwa ya Allah iyayenmu da suka rasu Allah subhanahu wataala gafarta musu wanda suke raye Allah ya sa mu cika da imani Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe matasa a cikin minti ɗaya kamar yadda kullum muke faɗa muku kai dai ka bar faɗi sai ka tsufa yaro yakan mace tsoho na nan akwai wani matashi bawan Allah mutumin kirki mafi yawan karatuttukan nan da shi muke yi ba ramanci ya yi itikafi a masallacin nan shekaran jiyan nan ya sayi sabuwar motarsa ya tawo ya nuna wa mahaifiyarsa tana garin nan Allah ya kaddara ba zai iso garin nan ba Allah ya dauki rayuwarsa a wajen gaya wata mota ta murtsike shi da motarsa muna masa addu'a Allah ya yafe masa Allah ya kyauta makwancinsa abubuwa da aka yi shaida ta kwarai a kansa Allah ya bashi ladan wannan abubuwa kuma ya tabbatar da wannan shaida ta kwarai da aka yi masa Allah ya ba mahaifiyarsa ladan juriya da hakuri ya ba ta ikon cin wannan jarabawa da ya mata